بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren 24 ga watan Rabi'in al-Awwal, hijira na da shekara 1434, daidai da 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 31 daga cikin jerin karatutukan littafin Tadwin as-Sunnah wallafar Professor Matar Zaharani, Allah madaukakin sauke gafarta mishi. Idan ba manta ba, muna karatu dangane da tarihin rubuta sunnah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karnuka guda biyu, shine tadwinus sunnah fil qarnayn al-awwal wa ath-thani al-hijrayn. Idan jama'a musulmi wato al-hijra ya tauni, sai a yi ta hakuri al-hijra ya yi. Jama'a musulmi ba su manta ba, karatu ya karatu, inda har malam yayi ta kawo mana bayanai dangane da suhuf, wasu takaddu ko littattafai waɗanda aka rubuta su tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To da karatu ya karatu, sai na ɗauko mana guda ɗaya daga ciki, ita ce sahifatu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دراسة توثيقية فقهية. ودون البروفيسا ميسونا دكتور رفعة فوزي عبد المطلب دقى جامع القاهرة. وانا عينه صحيفة سيدنا علي إذا تتكى مثالي نئل اللي تتفند أكر وطاته من النبي صلى الله عليه وسلم. Idan muku manta, na gaya muku shi Professor Rafa'atu Fauzi yana da wani littafi da ya bahasi, ku neme shi, yana nan ana samun shi a kasuwa. Wannan littafin zai biya maka bukatu masu dindin yawa game da duk mas'alolin da muke tattaunawa, saboda shi akan ita qadiyar kitabatu sunna gashi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sahaba ridwanullahi alaihi. Kitabatu sunna, ana wannan littafin yana ƙara tabbatar da asalin ita qadiyar da Professor Matar ya tabbatar mana. Wannan sahifa ta Sayyidina Ali, na faɗi dalilin da ya sa na ware ta daga cikin ainihin wato suhuf waɗanda aka rubuta tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na daga ciki shine irin tambayar da ta sa Sayyidina Ali har ya gabatar wa da musulmi abin da ke cikin wannan sahifa, ita ce shin ko ahlul baiti kuna da wani abu bayan Qur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kebe ku da karantarwa wanda bai karantar da sauran musulmi ba? Sayyidina Ali ya ce a'a. Shi ne dai wannan Qur'anin da yake a hannun kowa? Sai ya ce sai kuma abubuwan da ke cikin wannan takarda, sai zaro takarda. To abubuwan da ke cikin takardar ne nake so in karanta mana, in ba ku manta ba, karatunmu da ya gabata na yi mana ainihin share fage ne. Don haka kowa ya buɗo shafi na tara a cikin wannan ainihin wato sahifa, a inda ya ce al-fasl al-awwal riwayatu sahifa wa nususuha wa takhrijuha, bayani dangane da ainihin wato riwaya ta ita wannan sahifa ta Ali da kuma nassoshin. Ma'ana menene content, menene ke cikin ita sahifa din, sannan da bayani akan su wane ne suka ruwaito abubuwan da ke cikin ta a yanzu. Abinda kullum nake so in gaya mana jama'a, ilimin hadisi ko ka kyamace shi sai kun haɗu ta wani wurin, sai dai in baka yarda da musulunci ba, domin shi kanshi Alkur'ani hadisi ne ya ruwaito shi. To idan ka fahimci wannan, dukkanin abin da ake aiki da shi a musulunci, to ana ruwaito shi ta hanyar uslubi ne na malaman hadisi, shine haddathana fulanin an fulanin an fulanin an fulanin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aw man yantahi ilayhi al-isnad. Don haka ita wannan sahifa da ke hannunmu, kar ka yi tunanin wai tana nan ne rubutacciya kunnewa ga jikaka, a'a, na gaya muku yadda al'amarin yake. Sayyidina Ali lokacin da ya fito da ita, almajiran shi da suka gani shikenan sai ya koyar da su, to yanzu sun rubuce ta kenan, su kuma suka karantar da almajiran su, su kuma suka karantar da almajiran su, har aka zo lokacin da waɗannan manyan malamai suka zo, su kuma sai suka ruwaito ta, sai suka saka ta a cikin littafin su. Don haka ku kiyaye, malaman ba su ƙara ba, ba su rage ba, kowanne ya yi ƙoƙarin ruwaito abin da malamin shi ya karantar da shi. To wannan malami Professor Fauzi Rafa, shi kuma sai ya ƙoƙarin tattaro mana dukkan inda ɓangaren ruwayoyin suke, sai zama nahnu as'abun nas aw min as'abun nas bi hadhihi sahifa, ma'ana muna daga cikin waɗanda muke cin moriyar arzikin da Allah ya tara a cikin wannan sahifa. Ko kun fahimta jama'a? Domin mu an bi dukkanin almajiran Sayyidina Ali da suka ruwaito ta, kaf aka bi aka tattaro ruwayoyin sai aka tara mana gaba ɗaya. Jama'a kun fahimta? To akwai wata muqaddima ba ta takaitacciya da bata wuce fadara 6-7 wanda shi professor yayi. Ita ce nake so in karanto bayan da yace al-faslul awwal riwayatu sahifa wa nususuha wa takhrijuha. Bari ni ta'liqi saboda kullum ina so in ringa alakanta muku duk wani littafi da nake karantar da ku da abin da malamin ya faɗi a babu, don yana daga cikin abin da naga an rasa a ƙasar nan. Galibi malamai a ƙasashen mu ma ba sa karanta muqaddimomin littafai. A cikin muqaddiman littafin nan Professor Muhammad Matar Zahrami ya ce wannan littafin muzakkira ce, wato asali ba littafi bane, muzakkira ne, note ne kawai, lecture note ne. Saboda haka ɗan abubuwa ne zai kawo maka a takaice, amma sai yace duk abin da ya kawo zai ihalaka, zai rifarin ɗinka zuwa ga wasu littafai waɗanda za ka je ka karanta. Don haka wannan aikin da muke muku a yanzu na cewa yanzu gashi karatun tafsirin sunan an aje, an ɗauko wani littafi ana karantawa, to ba na fita daga tsarin mai littafin ba ne, don dama ya ce in ya ɗan kawo abin a takaice zai faɗi inda za a koma, kuma don akwasi bayanai masu ɗimbin yawa. Waɗannan wuraren su ne kullum za ka ji mun ce a duba taqyidul ilm, a duba jami'u kaza, a duba musnad kaza, a duba sahihul bukhari kaza. A tsari na ɗalibin ilimi kuji, a tsari na ɗalibin ilimi, dama haka malaman salaf suke, sai a samu littafi ɗan ƙarami sai a karantar da kai, ko malamin sai ya rubuto takarda sai zo sai baka lecture a kai, amma sai yawaita references, sai miƙa maka takardar sai ka kofi ko kuma ya ban maka. Waɗannan references, waɗannan littafai da ya ambata, yana nufin ne ka je ka neme su kar, ka je ka karance su. Ba a yadda ka yace wa ko ɗaya ba, ba a yadda ka kyale ko ɗaya ba. Duk littafin da malam ya ce maka karanta, in ka je baka samu ba, dawo wurin shi, shi ya ɗauko maka ka zauna ka karanta. Wannan yana da fa'idoji masu ɗimbin yawa. Daga cikin fa'idojin na ɗaya, zai taimake ka tun kana ɗalibi a lokacin kana da wadataccen lokacin karatu, ƙwaƙwalwarka tana nan tangaran, ka karanta littafai masu ɗimbin yawa, na ɗaya kenan. Na biyu, zai taimake ka a lokacin kana shiga ɗigga-ɗiggan littattafai da umarnin malaminka, malaminka na da rai kuma kana ƙarƙashin shi, kuma shi ya baka aiki, duk abin da ka karanta ya rikice maka sai ka dawo gurin shi. Na uku, zai taimake ka wajen tara littattafai masu ɗimbin yawa tun kana ɗalibi, don haka sai zama su littattafai ba rana ɗaya ne ka tara su ba, sai zama bayan shekara 10, shekara 15, shekara 30 ka tara littattafai masu yawa, amma baka ji a jikinka ba. Fa'ida ta gaba, zai zama waɗannan littattafai da ka tara su kaf ka karance su. To fa'idar duk da tafi wannan ita ce, sadda ka zama malami, yanzu hidindimu sun maka yawa, rigingimu sun maka yawa, matsalolin rayuwa sun taso maka, to a lokacin nan ba ka da wadataccen lokaci irin na da na karanta littafai, to amma ka riga ka karance su waɗannan. Da haka duk matsalar da ta taso a daidai lokacin da ake ta laliban wannan littafi ne za a tafi karanta, kai sai ka ce a duba littafi kaza.
a lokacin da kake cewa adiba ba barazana bace kai ka riga ka karance ne tuni to sai kuma malamai suke bayar wa dalibai shawara a daidai irin wannan lokacin da kake dalibi shine ka samu wani littafi na taqyidul fawaid shi wannan littafi zaka same shi dan karami ne sai ka aje shi wato kurrafa ce yau an karantar da kai akan ka ba sai kai ta rubuta wasu fa'idoji kai ta rubuta wasu fa'idoji kai ta rubuta wasu fa'idoji idan ka koma gida sai kai nazari sai ka zo sai ka rattaba su idan ka rattaba su sai ka adana su da kyau wata rana kana nan bayan shekara 15 20 40 muwa malamin ka ya waye ka mu ya bar duniya mu ya yanzu kai ne malamin lokacin matsalar nan za ta taso to men kamar yadda Allah ya fadi haka ne watilkal ayyamu mudawiluha bainanna haka matsalar za ta taso a lokacin kuma kai ne malami to a lokacin nan kai zaka je ka dauki dan wannan takabba taka ko dan wannan kurrasa taka sai kai nazarin abubuwan da kai nazarin abubuwan su kenan sai tunanin ka sai dawo sabo sai ka je sai ka dibo wannan tafai far da ka duba cikin awa daya awa biyu sai ka shirye lecture sai ai mamaki ya abin ya faru dazu kai kuma yanzu har ka shirye lecture ya kai dama ka riga ka koyi abin tintini sannan kuma ka kayyade fa'idojin shi dan haka duk dalibi mai kan gado wannan tsarin yake bi dan haka komai daren dadewa yana nan yana adana littafai kuma ya san ina yake adana su ko ba photo start ne ko ba kasusuwa ne ko da irin waɗannan ainihin wato kurrasad ne duk ya san inda zai bi ya adana su da zaran bukata ta kama sai ya dauko da ya duba shi kenan saboda ko da tsuntsu kukan gidan su yake idan kuka je kuka samu ɗan kasuwa da ke harkar kuɗi in kuka ga yadda suke shirya kuɗi abin zai baka mamaki akwai inda yake aje ɗan naira 500 akwai inda yake aje ɗan 50 akwai inda yake aje ɗan naira 100 in dare zaka ga biya shirya wurin ya shirya tsaf kun yi a shirye yake to tafi banki kuma ka gani gidan kuɗi me yasa suke da wannan kan gadon da duk abin da suke duniya suke wa kai da kake wa lahira ba za ka yi ba kai nasu ba yanzu wannan litafi ga shi mun bayar an yi photo start kar ka dogara cewa muna da shi a darul hadith ka je ka bangantar da naka da kai photo start a sai ka adana shi bayan tsawon shekaru sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa matsalar ta sake tasowa wata ran sai kaga ka abin nan wannan littafi yanzu gashi akwai shi sai ka je sai ka siye shi da yake 200-300 ba in ka tashi sai kai musu wuri daya tare da wannan sai ka aje sai zama kana aje su kusa da inda tadwinus sunna da sauran tafai suke da zaran bukata ta kama komai tsawon shekaru kaga yadda kaga wannan din nan haka ne sai ainihin wannan sahifa saboda adami ne ni da kaina na kaita aka yi mata bango don nadi ta da leda hatta date din nadi ta da ledan gashi duk sai da na sa komai da komai a jiki duka gashi mun komai yanzu ka duba tun 1987 hijira na da 1408 sun ta kirga yanzu shekara nawa yanzu muna da 34 to yanzu wancan lokacin tun hijira 1408 nawa kenan shekara 26 kaga bayan shekara 26 ka ganta lafiya kalau haka rannan da muke neman sanan na rinka zakulo ɗan uwan ta rana ɗaya ka dan su na siye su ka dan su rana ɗaya na siye su da su yau haka ne musu ɗan uwan ta ne rana ɗaya duk na siye su da su ka dan su haka a lokacin wani dattijo yana nan da ranshi malam Shehu Fada ma'aikacin ABU ne a lokacin nan sun da suke duga littafai shi nake kaiwa hakkar bayyana min wannan aikin naga duk wanda ya san ni lokacin ya san ni kullun zai ganni hakkar bai in ba na je wurin malam Sani ko ba to na je wurin malam Shehu Fada karban littafai a gyara su a adana su saboda me za a bukace su to inda ɗan duniya za su gyara duniya wanda aikin banza ce shegiya me yasa ba za ku gyara lahira kuma wannan ilimin ya sha bamban da ilimin karatun boko a inda zaka sai littafin engineering bayan shekara biyu a ce ya zama out of date. Wannan ya sha bamban da littafin technology wanda bayan shekara biyar sai a ce ai wannan kawo su ma yanzu kauyanci ne. Yanzu wannan yau za mu karanta shi bayan shekara 1400 da fadi da rubutawa, amma za ka ji abin intact, ana bukatar shi yau, ana bukatar shi gobe. To me yasa za ka yi bakanta? Amma na lura kun ga waɗannan kalmomin da nake faɗi a yanzu ɗaliban ahli sunna ba su samu galibin waɗanda ke gaya musu ba. Tarbiya ce yanzu, wannan magana yanzu tarbiya ce. Je kake saurari Qur'ani, je kake ji abin da Luqman yake gaya wa ɗan shi, ya bunayya la tushrik billah, tarbiya ce, inna shirka la zulmun azim, ya bunayya aqimis sala, ya bunayya wa la tusair, ya shikenan duka duka ba sura guda bace, ayoyi ne kwarara, amma yayi wa ɗan tarbiya. Kai ma in ka karanta za ka yi wa ɗanka tarbiya akan haka. Waɗannan kalmomin in aka rasa su tattare da yaro sai lalace. Haka ire-iren waɗannan kalmomin da nake faɗi yanzu wanda har yanzu ba a kai minti 30 ba, idan kai aiki da su sai su amfana da kai, in kai aiki da su shikenan rayuwarka sai ta sabauta a cikin harkar ilimi. Al-Imam al-Iraqi yana karantar da almajiran shi littafin Ibn Salah, Ulum al-Hadith da aka fi sani da muqaddima ta Ibn Salah, yana karantar da su wannan littafin, sai yana dan rubuta wasu ƴan fa'idoji yana ajewa. Me ya faru? Waɗannan fa'idojin ne Ibn Hajar ya karɓa ya gyara su, sai mai da su littafi, sai suka zama mujalladi biyu. Haka ake yi, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka kar ku sake ku taɓa wasa da abubuwan abin nan farawat resources na ilimi, ba a wasa da su. To amma kaga yanzu ku duba wannan Al-Fisal fil Milal wal Nihal, gashi shi ma tun 1992 duban shi, naira 220 na sai ya shiga shi tsohon bugu gashi 1992 shekara 20 kenan. Kaga gashi shi naira 220 mujalladi uku, ka gan shi kamar yanzu wani ne, yanzu an za a nemi page din farko yana fatasko, bangon farko kuma yana akwa'iba, duk littafin ya daidaice. Sai kawai bai damu da kanshi ba kawai, ko kun fahimta jama'a? A cikin note da malamin ka yake baka, ko idan da in ka gama secondary za ka samu notebook ɗinka ka adana su, ko idan ka tafi jami'a abin zai amfane ka. Idan ka gama degree in ka je ka adana takardunka, ko in ka tafi masters wata rana za ka ga an ɗauko wani abu wanda kai a ajin in ka kawo wannan abin ko har malamin sai ji daɗi a halin a secondary aka karantar da kai, amma saboda ka adana. To na san waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗi matsaloli ne na tarbiyya waɗanda muke fatan jama'a su tarbiyyantu da su, kuma Allah maɗaukakin sarki ya riƙe mana. Professor Rafa'atu ya ce taqdumatun shimfiɗa, rawa sahifata Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu'zamu kutubi sunna, mafi yawancin littattafan sunna sun rawaito wannan littafi na Sayyidina Ali. Wa kullun min ashabiha yajtahidu fi an yarwiyaha min masdarin ghairu al-masadir alladhi rawa minhu al-akharun, kuma kowa ya tashi rawaitowa sai kokarin rawaitowa ta hanyar da ba ita ce wancan ya rawaito ba. Me yasa? Saboda riwaya ta ƙara armashi, wani ya ruwaito daga wani, kai kuma sai ka nemi cewa akwai wani wanda ya ruwaito, kai kuma sai ka je sai ka ruwaito, sai zama kai daban, wancan daban, malamin shi daban, malamin ka daban, sai zama kaga hanya ta zama biyu kenan. Wani kuma ya tashi ruwaito ya sai sake bincikawa, sai za ba ka ji lokacin ɗaliban ilimi ba su da gidadanci jama'a. Wallahi jama'a na zauna cikin su a yanzu din ma na ga suna da irin wannan ɗabi'ar. A da ba ka ga malaman hadisi suna ba da labarin su, sai ka ga ya kulla buhun shi sai ya ce jama'a hadisi na al-amali bin niyat mun ruwaice shi daga wani, daga wani, daga wani, ko akwai wani wanda ya san a ina zan samu wata hanyar daban sai ne ya ce ka tafi kasa kaza sai ne ya ce tafi kasa kaza shikenan sai gaba da bugun shi ya tafi kenan haka har yanzu zaka je ka zauna a majalisul ilmi sai ka ji wani ya ce dan Allah jama'a na nemi hadisi kaza ne na samu mishi hanya kaza ya zo fada min wani littafi wanda zan kara samu wani isnadin cikin dalibai fa yanzu yake magana sai wani dalibi sai ya ce alayka bi musannaf ibn abi shayba to kaje ka duba musannaf ibn abi shayba ba wai kuri ne ya karanta ne ya kaka duba dalibai ne waɗanda zaka gansu a gaban malamin su ne suke dalibai in suka tashi kurawo ne a cikin malaman irin waɗannan na san cewa ba mu taba ganin irin su a Najeriya ba kuma abin da yake bani takeici galibin daliban mu da ake cewa suna tafiya jami'o'in musulunci suna karatu ko galibi ba sa cudani da waɗannan abin da ya dame su karatun certificate saboda a kasashen su in aka ji ka je Azhar kai karatu ko jami'ar Islamiyya dake Madina ko ina ne kai shikenan sai a girmama ka amma waɗannan irin daliban su ne zaka je ka samu suna da asalin ilimi wanda yake al-mawruf al-salaf ilimin da aka gado daga salaf waɗannan su suke da shi can jami'o'i ba abin da ke ciki galibi sai lectureci da project da thesis da sauransu dan haka in kana da hikima idan ka je makka ko to ka je kai abokai da daliban ilimi ka shiga cikin su ka kutsa cikin su in ka je madina ka shiga cikin su ka kutsa cikin su in ka je kasar masar za su hada ka da malamai waɗanda abin zai baka mamaki zaka ce ashe yin jami'a ma bata lokaci ne wallahi zaka ce yin don idan kai wata biyar kana diban karatu a cikin garin Madina wallahi alazim in ka shiga cikin jami'a sai ka nemi hayaniya da malaman don sai ka ji kamar mashir mai suke yi sai ka ce ashe ma malamai na cikin gari ta ma galibin daliban mu a Najeriya abin da ya shahara shine ya je jami'ar Madina yayi karatu ya je jami'ar Azhar yayi karatu da haka kowa jami'ar Madina yake so ya karatu kowa jami'ar Azhar yake so ya karatu amma kurawan malamai suna nan a cikin garuruka ba su da certificate shi bai dame su ba suna bin tariqa ne a salafiyya kai wajen karatu ya gama karantar da kai kaf sai baka isnadin littafin kuma ya rubuta maka ya waqa ya baka certificate ko testimonial cewa shi malaminka ne kuma ka rubuci wannan littafin daga gare shi kuma ga isnadi har zuwa ga mai littafin ba za su maka a jami'a ba saboda a jami'a za a baka certificate ka je ka ci tuwo da shi an san neman tuwo ka zo yi don haka as'abun nas daga cikin waɗanda za su je karatu Madina ko Misr ko wata ƙasa shine yana karatun digirin kuma yana karatun soro a cikin gari kamar yadda as'abun nas a yanzu kana can kana karatu a jami'ar lughal arabiyya ko dirasa islamiyya kuma kana shiga cikin gari kana diban karatu to sai ka zama as'abun nas ko kuma min as'abun nas Allah maraukakin sauki ya taimaka mana yace wa min huna takarraratir riwayat to daga nan ne kaji dalilin da yasa riwayoyin suka yi ta maimaita junan su saboda kaga wancan ya ruwaito ta wancan hanyar wancan ya ruwaito ta wancan hanyar zaka ji wata kalma ta maimaito a cikin wata riwaya ko to amma kuma sai ka ji wata riwaya tana da ƙarin da wancan ba ta da shi an fahimta malam Fauzi yake cewa walakinna sanahawilu an na'rida ko an nu'rida ahaditha منها تعطي كل ما جاء في الصحيفة من حديث نبوي كريم دون تكرار ايتي سيدي وامي قوكري ان شاء الله مقبع تد ايني واتو حديثي دا جتكي وطن دا زاس باور دا ابن دا جتكي ايتو انن تكبع تعليو نشريع النبي صلى الله عليه وسلم باتار دا ممي بيتابا واتو موزامي قوكري ان تاتي مكا تنصر صحيفر kamar yadda ta zo daga Ali daga Annabi ba tare da maimai ba wama jaa fil bukhari wa muslim wama jaa fil bukhari aw muslim naktafi bil azwi ilayhi kuma za mu takaitu ne ga abin da yazo cikin bukhari da muslim wajen dangantawa to ko mu ce daga bukhari ko mu ce daga muslim da annahuma asahu kutubi sunna kama huwa ma'lum saboda su ne mafi inganci na littafin sunna kamar yadda hakan din shine sananne gashi nan da ya koma shafi na 11 sai ya sa ainihin lamba ta 1 ar-raqamul awwal awwalan 'an al-a'mash an ibrahim at-taymi 'an abeehi qala qala ali radiyallahu anhu kabir wa a'mash riwaya A'mash daga Ibrahim At-Taymi, Ibrahim At-Taymi ya karbo ainihin daga mahaifin shi yake cewa ya karbo daga Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara mishi yarda yake cewa qala Ali radiyallahu anhu Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullah mu dai ba mu da wani littafi da muke karanta sai littafin Allah gaura hadhihi sahifa in ba wannan takadda ba kala shi wanda yake riwayar wannan hadisi daga ainihin sayyidina Ali shine mahaifin Ibrahim At-Taymi sai yace fa akhrajaha da Ali yace in ba wannan takadda ba sai fito da takaddar fa idha fiha ashya'un min al-jirahat sai gashi wasu abubuwa ne na hukuncen rauni wani ya fasawa na kai wani ya karya wani ya jizuwa da wani hakora wa asnanil ibil da kuma bayani akan ainihin shekaru na raquma wadanda ake bada zakka ko shekaru na raquma wadanda ake bayar da su a wajen diya shine asnanil ibil ba hakora raquma ba a shekaru na raquma wadanda ainihin daga su ne ake cewa to kaza in ya kai shi ne za a yi zakar shi kaza kuma shi ake bayarwa kaza shi ake karbe tashi na kasa biya fassara qala yace kuma wasiha har yau a cikin wannan takarda ta Ali sai mu ga al-madinatu haramun madina harami yace ma baina ayrin ila saurin tun daga dutsen ayr har zuwa ainihin dutsen saur gashi nan mala a kasa yace huma jabalani bil madinati al munawwara ayr fi junubiha ayr yana ainihin janub shine kudu wa saur fi shimaliha saur kuma yana ainihin shimal shine khalfa jabal uhud bayan dutsen uhud shine ainihin arewa kamar yadda kuka ga yadda ajin nan namu yake kudu ba da kyau kun ga yanzu nan da nake fuskanta nan ne gabas to nan ne yamma to nan ne kudu to nan arewa na haka a madinan an tashi sallah gabas tana yamma gabas tana hagu afwan gabas tana hagu yamma tana dama fuskar ka kuma tana kudu ake kallo ana sallah kenan madina tana arewa da makka to dutsen uhud yana arewacin madina ku kiyaye arewacin madina to wannan ainihin saur dutse ne karami bai kai girman dutsen uhud ba a bayan dutsen uhud yake to shine border shine iyakar fadin haramin madina kenan yanzu wannan na kara tabbata maka da cewa cikin dutsen uhud da kan dutsen uhud gaba daya dutsen uhud yana cikin harami ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ga wannan fassara a rike ta da kyau don haka malam yace wa sayatil kalamu alayhi ma fil fasl thani za a zo a sake magana akan waɗannan duwatsu ayur da saur a fasli na biyu ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace al madinatu haramun ma baina ayrin ila saur madina harami ce tun daga dutsen ayur har zuwa dutsen saur faman ahdasa fiha habasan wanda duk ya kirkiro wata bid'a ko wani sakon Allah ko wata shigantaka shi ake kira hadas bid'a a addini ko wani laifi ko wani ta'addanci ko wata rashin gaskiya duk wanda ya sake kirkiro a cikin madina aw ara muhdisan ko kuma ya tarbi dan bid'a ko mai shigantaka ko karuwa ko dan daudu ko barawo ko wani mai ta'addanci fa alaihi la'natullah sunuwar Allah ta tabbata akan shi wal mala'ika da mala'iku wan nasi ajma'ina haka nan mutane baki daya tsinuwar su ta tabbata akan shi me yake cewa kenan Allah yana tsine mai mala'iku na tsine mai to mutane ma gaba ɗaya su tsine wa duk wanda ya taimaka wa wani shege ko wani dan iska ko wani dan bid'a ko wani mai kawo shegantaka in ya bashi mazauni a Madina. Wannan magana tana da matukar hadari musamman a halin yau. Mutanen da ke gina gidaje, mutanen da ke gina hotels, mutanen da ke gina wuraren saukar jama'a suna diba kawai suna bayarwa ga duk wanda ya bada kuɗi. Me zai yi, yaya yake, menene shaida akan mutumin kirki, duk ba za su bincika ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. La yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adlun. A ranar alkiyama ba za a karba mishi farilla ba, ba za a karbi nafilar shi ba. Wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin wannan kalma. In kuka karanta a ƙasa ya yi fassarori masu ɗimbin yawa, amma wannan ɗaya daga ciki ce kuma ita ce rajiha, ko tana daga cikin waɗanda suka fi karkata. Ranar alkiyama, ka ji a nan duniya dai an ga tsinuwa, to a ranar lahira kuma farilla da nafilar shi ba za a karba ba. wa man wala qauman wanda biyo wala'i ga wasu mutane bi ghairi izni mawalihi ba tare da izinin ainihin waɗanda suka mallake shi ba, fa alayhi la'natullah. Abinda ake nufi da wala'i anan shine mutum ne bawa, to yanzu kai ne gidan shi da ka mallake shi, to kai ne waliyin shi, kai ne majibincin al'amarin shi. To idan yanzu haka siddan wani bawa ya kawo maka wala'in shi a halin yana da iyayen gida, sai ya kawo maka wala'i sai ka karba ba tare da izinin waɗancan da suka mallake shi ba, to ka ainihin karbi wala'in wasu mutane ba da izinin waɗanda suka mallaki wala'in ba. To menene wala'i tukuna ga bawa? Wala'i ga bawa kamar wala'i ne ga ɗa, sai dai yana da ƙari akan haka. Yanzu ɗa yana ƙarƙashin uban shi, to idan ya samu wasu kuɗi ya tsallake uban shi ya kawo maka, kada ka karɓa, ce kaka faɗa baban shi, wani ya kawo min kuɗin aje mishi, kana da labari, sai ce eh ni ne na ce ya kawo maka, ai ka ce to shikenan. To haka bawa, to haka zai yi aure, sai ya tsallake iyayen gidan shi sai ta wurinka, sai ka karbi wala'in shi ko wani abu makamancin haka. Yanzu kun fahimci abin da ake nufi? To yanzu walicin wannan bawa na waɗannan mutane ne, to duk wanda ya karbi walicin wasu mutane ba tare da izinin waɗanda suka mallaki ne walicin ba, kun fahimta jama'a? Fa alaihi la'natullah, tsinuwa Allah ta tabbata a kan shi. Wal mala'ika da mala'iku wan nasu ajma'in da mala'ida da mutane baki daya, la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adlu. A ranar alkiyama ba za a karba mishi farilla ba, ba za a karba mishi nafila ba. Waɗannan ba ana gaya maka abubuwan da sayyidina Ali ya ruwaito ne, ka kiyaye. Yanzu na daga cikin kimar wannan karatun da muke, ba muna karatu bane fa hasab, ana gaya maka waɗannan hadisan na daga cikin hadisan da aka rubuta su tun zamanin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Wane ne ya rubuta su? Ɗaya daga cikin sahabbai, khulafa'ur rashidin, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan sakatarori na rubuta wahayi. Sai ka fara fahimtar ashe rubutawar ba laifi bane, domin sakataren wahayi ne sayyidina Ali. Wa zimmatul muslimina wahida, sannan darajar musulmi gaba ɗaya guda ɗaya ce. Abinda ake nufi, duk inda kaga musulmi ko, to yana ɗauke da mutuncin sauran musulmin ne. Don haka in ka ci mutuncin musulmi ɗaya ko, to ka ci mutuncin sauran musulmi. To kai kuma ka san me yake gaya maka? Nan da kake ɗauke a kanka ko, to kana ɗauke da duk darajar musulmi ne. Duk inda ka je ka zubar da darajar ka, kar ka ce a rabu da ni, ina ruwanku da ni, a'a, darajar mu tana kanka, shine zimmatul muslimina wahida. Dan haka idan musulmi guda ɗaya ya tafi wani wuri, ya je kullu wani alkawari da wasu, to yayi ne a madadin sauran musulmi. Sauran musulmi in suka ce ba su yarda ba, to sun ci mutuncin musulmi. to shi kuma kai yaje dauko rigimar da ya san cewa zai dora sauran musulmi bala'i shine wa zimmatul muslimina wahida alqawari da darajar musulmi to guda daya ne yas'a biha adnahu karami daga cikin su wanda ake dauka ba a bakin komai ba ko to duk inda yake yana dauke da wannan darajar kana dauka cewa a hayya ai ba ra da wani aikin banza a ya ji ya sa hannu akan cewa daga yau ba za a sake barin ai ba za a sake hana wani kafiri ya shigo Kano ba sai wani musulmi ne sai da igiya kuji ne sai da igiya awaki ya tafi Enugu in ya mure suka ce to kaga da yadda muka mutunta ka a garin mu to wacce amana baka ba mu cewa daga yanzu ba za a sake hana mu shiga Kano ba sai ce na ba ku izini in dai kun zo Kano za ku shigo ba custom ba immigration ba levy ba haraji ba tax ba kudin ba komai za ku shigo sai suka ce to sa hannu anan sai sa hannu sai aka zo aka kawo gwamnan Kano dole gwamnan Kano ya ce approved dole sarkin Kano ya ce approved saboda can san da yake sa hannu din nan ko to yana dauke da dukkan darajar mu ne sai sa kaga a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Ali wannan karatu a aikace ramar yakin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka Ummu Hani ta zo a rikice yawar Aliyu ce wace ce yace Ummu Hani lafiya haka ina wanka ba zaki bari in fito ba tace ina kanin mijina ne gashi can kafiri ne ba musulmi ba ya shiga gidana a guje na kullun sha daki Aliyu kuma yana can ya tsaya a kofar daki yace sai in bude shi ya kashe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kad ajarna man ajarti ya Ummu Hani wanda duk kika saka cikin jiwarinki kika saka a cikin alfarmarki to ya shiga dan haka duk wata haramiya duk wani jihadi duk wani yaki duk wani bala'i duk wasu bama bamai idan wasu arna suka gudo gidan wani ko dan harami ko yaro ne dan makaranta ko dan shekara nawa ne sai kwashi wadannan arna sai zuwa a gidansu to dole ku kyale su in kuka taba su to kun karya alfarman musulunci gaba daya shine adnahu kuna fahimta jama'a wannan shine jawabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya gargadi yace faman akhfara musliman dan haka duk wanda ya tozartar da musulmi yanzu kamar a tafi Kano din nan ya mai za su shigo Kano sai sarkin Kano ko gwamnan Kano yace a sai yace to ya gashi wa mu ne yasa hannu a ce wa mu din banza ko anan Kano da igiya yake so ya ba shi din banza me mukamin shi to in sarkin Kano ko gwamnan Kano yayin wannan ne sai da igiya haka ko to ya wulakanta shi sai annabi ya ce faman akhfara musliman na haka duk wanda ya tozartar da musulmi na ya kunyatar da musulmi ya ci mutuncin musulmi kuna fahimta jama'a fa alaihi la'natullah sinuwar Allah ta tabbata akan shi wal mala'ika da mala'iku wan nasu ajma'ina da jama'a gaba daya la yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfun wala adl rana alkiyama Allah ba zai karbi nafilar shi ba ba zai karbi farillar shi ba jama'a kun ji riwaya farko ta wannan hadisi ta hanyar Shu'ba al-A'mash kun ji riwaya A'mash wadda tana karewa zuwa kan Sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda idan ka koma tun a farko da ya kawo ta a rakamul awwal ko ya ainihin yi takhrijin ta ga inda zaka same ta nan a cikin sahihul bukhari kai tsaye ga isnadin ta nan triyan triyan ga shafuffuka nan ga komai nan inda waɗannan riwayoyi suka zo baki ɗayan su jama'a kun fahimta kun ji riwaya farko a sami riwaya ta biyu Qatada yace an Abi Hassan to Fauzi shi professor Fauzi yana wata hikima duk sunan malamin da ya rawaito ga tarihin shi na a ƙasa ka je ka karanta za ka cikakken tarihin shi yace ainihin Qatada an Abi Hassan ya karbo daga ainihin Abi Hassan anna aliyan kana ya'muru bil amri fayu'ta sayyidina ali yakan bada umarni kuma sai a dauki wannan umarnin ayi aiki da shi fayuqalu sai a ce da shi fa'alna kaza wa kaza ranka dade mun je mun aikata kaza da kaza da ka ba mu umarni fa yaqulu sai ce sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi sun yi gaskiya qala mai riwaya Qatada yace fa qala lahu al-ashtar sai al-majrin shi ashtar yace da shi inna hadha alladhi taqulu ranka dade wannan magana da kullun kake fadi bayan ka ba mu umarni mun yi aiki da shi kace Allah da annabin shi sun yi gaskiya qad tafashagha fil nasi wannan abu ya zo ya shahara a cikin mutane ya yadu ina fata an gane kullun sai kace Allah da manzon shi sun yi gaskiya to wannan abu ya yadu ya shahara kuma ya bayyana kuma ana jin wannan irin labarin abu ko ina kana cewa Allah da manzon shi sun yi gaskiya afa shay'un ahida ilayka rasulullah wani abu ne da manzon Allah ya karantar da kai wani abu ne da manzon Allah ya yarjejeniya da kai wani abu ne da manzon Allah ya tarbiyarka akan shi duk ahida kana iya daukan wannan ahida qala aliyu sai aliyu yace ma ahida ilayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'an khassan dunan nasi ni aliyu babu wani abu da manzon Allah ya koyar da ni ko ya bani wanda yake bance ni daban daga mutane illa shay'un sami'tuhu minhu sai dai abin da ni naji daga gare shi fa huwa fi sahifatin kuma wannan abin yana rubuce cikin takarda fi kirabi sayfi a cikin kuban takobina ba wani abu da manzon Allah ya keban ni da shi sai dai abin da naji kuma na rubuta shi na saka shi a cikin kube na takobina jama'a kun fahimta qala falam yazalu bihi malan ashtaru almajirin sayyidina ali yace almajirai haka suka yi ta matsawa aliyu hatta akhraja as-sahifa haddoran nan sai fito da wannan takarda qala fa idha fiha ashtaru yace sai muka gaga abin da ke rubuta cikin takaddar inna ibrahim harrama makka wa inni uharrimu al-madina ibrahim ya maida makka harami ni kuma na maida madina harami haramun ma baina haka ne harrataiha wato tsakanin harratta guda biyu harra su ne falalun duwatsu da zaka gansu bakake ko yanzu in ka je shiga madina suna nan kudu da arewa din in ka zo zaka shigo madina idan zaka shigo madina ta ainihin wato wajen makka zaka shigo ta bangaren arewa ne maso yamma arewa maso yamma kamar yanzu in zaka shigo zaria daga sakkwato ko huntuwa kaga ai arewa maso yamma kake shigowa to haka duk sanda zaka shigo madina idan ta makka ne zaka shigo ta arewa ne amma kana bada karfi zuwa ga yamma idan kuma zaka shigo madina ta jidda ne to kana shigo ta ne ta ainihin kudu galibi kudu maso ainihin gabas don haka kun ga kamar yadda ajin nan namu yake to kamar haka abin yake wanda zai shigo madina ta ainihin makka kamar tana zai shigo ba wai tana makka tsaye dan ka ce tana to an koma khaibar kenan khaibar amma ta haka ko kun fahimta yanzu duk wanda zai shigo zaria idan ta Kano ne ai ka kamar ta nan ne wato saboda haka idan ka tashi shigo madina ta waɗannan wurare guda biyu ko ta ina sai ka tsallako wannan harra din amma abin da yasa galibi in ba kana tare da wanda zai sanar da kai ba za ka san me yake nufi da harra din ba an gane duwatsu ne bakake zaka gansu kamar tabo kamar tabo suke fitowa wani wurin sai gansu kamar an kwankwaba su ne amma bakake shi ne sukan ce ainihin harra ko kuma laba sannan akwai kuma ta bangaren yamma zaka ji suna harra sharqiyya da ainihin harra garbiyya to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ita madina ainihin wato harami ce tsakanin waɗannan duwatsu na ta guda biyu wa imaha kulluha, haka nan kuma iyakokinta. Iyakar Madina ma ko? Iyakar Madina ma, fence din Madina ma harami ne. La yuhtala khalaha, ba a yanka ciyawarta. Wala yunfaru sayduha, ba a bin dabba farauta akama. Wala yultaqatu laqatatu luqatatuha, sannan ba a daukar tsuntuwa a Madina. Illa liman ashara biha, sai dai ga wanda zai yi ainihin wato nuni da ita, tashi ai wato ga wanda zai yi shelata, kawai ma'ana abin kenan, tunda ba tsaya muke karatun hadisan ne kike ba, kawai ku fahimci ma'anar dai. Illa liman ashara biha, sai ga wanda zai ci giya, wanda zai ci giya yanzu ya halatta in kaga wannan biro a Madina, sai ka dauka sai ka matso kusa da masallaci, sai ka tsaya kofar masallaci, jama'a wannan biro na waye, amma in dai ba haka ba, to in daga gan shi ya tallace ka da shi, mai shi ya dawo ya dauka. Ina fata an gamu. Wala tuqta shajaratuha, shajaratun, sannan ba a yankar bishiya dake Madina, illa an ya'lifa rajulun ba'irahu, sai dai mutun ya ciyar da raƙumin shi. To ciyar da raƙumi din nan zamu zo mu tattauna, shin ana nufin yanzu kenan in dauki raƙumi na in kai ya ci? Wannan ita ce maganar da mafiyancin malamai suka faɗi, amma an samu wasu daga ciki sai suka ce a'a, idan har za ka ɗibo ne daga can gona ko daji don ka kawo raƙuminka, to babu laifi, kuma lafazin zai iya ɗaukar wannan ma'anar. Ina fata an gane. Wato dai kar ka sake ka taɓa wata bishiya sai da nufin in za ka ciyar da dabbarka ne. Wala yu'malu fiha silah liqitalin, ba a ɗaukar makami a cikin Madina domin yaƙi, domin yaƙi, domin kai yaƙi, to ba a ɗauka. To amma yanzu domin in kariya ce ga yaƙi kuma fa, ko kariya ga ƴan ta'adda kamar yadda za ka ga ƴan sanda da sojoji, wannan ya halatta. Kala shi wannan wanda yake ruwaito wannan riwayar hadisi, in ba ku manta ba, har yanzu riwayar daga Ashtar ce almajirin Sayyidina Ali, riwayar Qatada yace wa idza fiha almu'minuna tatakafa'u dima'uhum, darajar jinin mu'mine duk ɗaya ne, idan bayarabe ɗaya ya kashe bahaushe ɗaya to ba za a ce a to ai wannan bayarabe darajar jinin shi ba ta kai ta bahaushe ba, don haka sai an haɗa da wani bayaraben a kashe guda biyu, duk inda musulmi suke darajar jininsu ɗaya ne kawai. Amma kaga kafiri da musulmi darajar jininsu ba ɗaya bane, saboda idan musulmi ya kashe kafiri, idan ya kasance kafiri ne na amana, to shari'a dai ta yi tsawa game da haka, an nuna mummunar azaba da ke kan shi, an nuna ma ba zai shiga azaba, ba zai shiga aljanna ba, kanshin aljanna ma ba zai ji ba, an yi maganganu masu kaushi a kan shi saboda shi musulmi ne ya kashe kafirin amana. Amma duk da haka bai halatta a kashe shi ba, bari a kashe shi ba, saboda darajar jinin ba ɗaya ba ce. Idan musulmi ya fasa kan kafirin amana, to bai kyauta ba, ya aikata mummunan aiki, amma duk da haka ba za a fasa kan musulmi ba don darajar jinin ba ɗaya ba ce. To amma almu'minuna tatakafa'u dima'uhum, mu'minai jininsu darajar shi ɗaya. Ina fata an gane. Wa yas'abu dhimmatuhum adnahum, sannan na ƙasa daga cikin musulmi da ake gani ba kowa ba ko, to yana ɗauke da duk darajar da sauran musulmi suke ɗauke da ita. Wato wannan maganar ko, idan da ana magana international relations ne ko kuma diplomatic relation, ana cewa kenan duk inda musulmi yake ko, to is an ambassador to the international Muslim community. Wato duk inda musulmi yake ko, ambassador sauran musulmi ne. Idan Najeriya ta nada ambassador a America, duk abin da ambassador yake sa hannu fa ɗaya ne da abin da shugaban ƙasar Najeriya yake sa hannu. To shi kuma shugaban ƙasar Najeriya duk abin da ya sa hannu a kai, to duk mutanen Najeriya sun sa hannu. Shi ne haka abin yake. to kaga kenan musulmi ambassador sauran musulmi ne a zamanin ta haka zaka iya fassara idan ka dube shi from the political or diplomatic point of view ko international laws na fata an gane wahum yadun ala man siyahum kuma su musulmi hannu ɗaya ne akan wanda duk ba su ba wato duk inda musulmi suke to ɗaya ne akan wanda ba su ba idan musulmi ka za suka yadda a yaki su wani ko to sauran musulmi na duk za su yaki yadun ala ma'ana kansu a haɗa ike musulmi wani su ba wa samun su a rabe duk inda suke in suka bayyana ga wani to kansu a haɗa suke kana mirwa ya ci gaba da cewa a ala banza Allah yake ku saurara la yuqtalu mu'minun bi kafirin ba a kashe mu'mini saboda ya kashe kafiri kun ji ita ce maganar wala zu ahadin fi adihi sannan kuma ba a kashe wanda yake cikin alkawari ko yarjejeniya a cikin alkawarin shi idan kuka alkawari da wani ya shigo garin ku ko ya shigo gidan ku kar ku sake ku yi mishi alkawari na yaudara annabi ya hana haka an riga an bashi amana eh ka shigo in to kar ku sake ku kashe shi shi yasa gaskiya ina gaya muku idan ka karanta shari'ar musulunci kuma ka karanci tarihin Najeriya da yadda aka zo aka hade Najeriya su fa waɗancan iyayen mu da suka hade su fa sun hade ne a matsayin su musulmi ne ba a matsayin su arewa bane sai da haka duk abin da suke lokacin sai sun kira malamai malamai ku duba ya ake yi ku fada mana sai da haka duk amalgamation da ake yi jama'a da duk wani hadin kai da duk wani constitutional menene menene da malaman mu ne aka yi kuma da sunan addini ne aka yi so idan yanzu su kafirai ne suna son araba Najeriya su ba su da addini sai suka dauki makami to mu kuma a yanzu kadai za mu iya daukar makami ne na kare kanmu amma kare kai sai a zauna sai a ce me kuke so sai su araba kasa sai a ce ai signing out domin wancan lokacin da su sardauna suka sa hannu da su ta fara balewa waɗannan su ne iyayen mu ko mun ki ko mun so su Abubakar gumi su ne malaman mu ko mun ki ko mun so su ne fa suka haɗu suka yi wannan signature din so ba karamin magana ba ce shi yasa akwai buƙatar matasa a rinka karantar da su tarihin ƙasarsu da yawancin matasan ba a karantar da su ba za ka samu malami babban malami yanzu yana tafsiri bai san tarihin menene wannan ƙasar da ake kira Najeriya ba ya aka yi ta haɗu haɗuwa ce ta yarjejeniya sun yadda sun sa hannu da sunan addini to ko da abubuwa sun lalace mu ya kamata mu gane cewa a yanzu wannan inyamuri da ke Enugu wanda ya zo ya bude shago a Katsina ya bude ne a gargashin wacce yarjejeniyar dan haka kenan yana shi zu ahadin ne shi ahadihi a garin Katsina to in wani rikici ya tashi ya balle tsakanin ƴan uwanmu da ƴan uwan shi da ke can garin su wallahi ba mu da hujja a musulunci nan mu ritsa shi a Katsina mu kashe shi in mun kashe shi wallahi mun saba wannan hadisi katalla za ahadin fi ahadihi dan haka ku kiyaye jama'a musulunci ba wasa bane kuma ba zafin kai bane waɗannan nasoshin dole ne mu mutunta su ina fata an gane jama'a kun ji riwaya ta biyu wadda professor ya kawo mana ita kuma wannan riwayar kun ji abubuwan da take dauke da su ko riwayar Qatada salisan riwaya ta uku ita ce riwayar Sufyan ibn Uyayna ita ma wannan riwaya yace haddathana mutarrif qala sami'tu ash-sha'bi wa qala sami'tu aba juhaifa qala yace naji abu juhaifa yana cewa na taɓa yin wani kuskure sai wata ranar na sa karatun bukhari ina ji sai naji abu juhaifa sahabi ne ba tabi'i bane jama'a abu juhaifa sahabi ne haka riwayatu sahabiyin an sahabi yace sami'tu aba juhaifa ta qala sa'altu aliya radiyallahu anhu hal indakum shay'un ma laysa fil qur'an abu juhaifa yace na tambaya ali cewa ku ahlul bait kuna da wani abu a wurin ku wanda ba shi a qur'ani wa qala marra a wani lokaci abu juhaifa cewa ma laysa inda nas ku ahlul bait kuna da wani abu wanda ba shi a wurin sauran mutane fa qala sai yace wallazi sanaqa al habba ina rantsuwa da Allah da ke tsaga kwaya sarki ya tabbata ga Allah, sarki ya tabbata ga Allah. Kwara ba ake shukawa ta shinkafa ko wake ko gero ko duk wani abu, kaji Allah ke tsaga ta yake fitar da ainihin tsiro a cikin ta. Dan haka da yake Allah ba ka iya cin gaban shi kace ga yadda kake so. Idan aka sa kwaran nan a kasa sai ta fitar, in aka aje ta a ruwa sai ta fitar, in aka aje ta a wuri mai danshi sai ta fitar, saboda ba ruwan bane, ba kasar bace, ba danshin bane, Allah ne. To Allah madaukakin sarki na iya amfani da kowane sababi daga cikin asbab ya aikata komai. Shi yasa kaga ya halicci mutum da kasa, yazo ya halicci mutum da kashi, yazo kuma ya halicci mutum da ruwan maniyyi, namiji da mace yazo kuma ya halicci mutum da ruwan maniyyi, ko kuma da kalmar shi da yasa mala'ika ya busa a cikin mace babu namiji. Kenan in yanzu ka fahimci abin nake so in ce, Allah yana iya halitta komai da kowane sababi. Za ka kai mamaki, za ka iya aje dawa a kan teburin nan, bayan wani lokaci ka zo ka samu ta yi tsiro. Ya rage maka, ka fahimci sababin, oho kai ne dan biology, baka fahimta ba, oho kai ne mumini, dole dai ka yadda. Ba ga yake cewa ina rantsuwa da Allah wanda ke fasa kwaya ya fidda ainihin wato shuka daga cikinta. Allahu akbar. Wa bara an-nasama, sannan yake halittar rai. Kaga duk waɗannan yana nuna maka rantsuwa mecece, aqida ce, rantsuwa addini ce, rantsuwa imani ce. Shi yasa an ka rantsa da shehi ka ga mushriki, shirka ne, saboda ibada ce. Ana rantsuwa ne da Allah har a girmama shi wajen rantsuwar da ne da wata siffa ta shi ko da wani aiki da shi. Ma indana Ali bayan ya yi waɗannan rantsuwoyin fa ku ji fa, ya ce ma indana illa ma fil Qur'an, mu ahlul baiti ba mu da wani abu sai wanda ke Qur'ani. Illa fina ku illa fahman, to sai kuma fahimta. Yi utara julun fi kitabi, yadda ake baiwa mutum a cikin littafin Allah. Wa ma fi sahifa, sai kuma abin da ke rubuce cikin takaddan nan. To yanzu Aliyu abin da yake cewa, abin da su ahlul baiti suke da shi bai sha bamban da abin da yake wurin wani ba, saboda ahlul baiti suna da Qur'ani, jama'a ma suna da Qur'ani. Allah na baiwa ahlul baiti fahimta, kuma yana baiwa wasu. Kaka har yanzu su Ali ba su da wani abu wanda ya mayyaze su bin nisba min riwayati wal ilm wal naql wal wasiya wal hadith wal sunna wal qur'an wa kull ma jaa ar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa ma inda nas, ba su da komai da shi banban. Yace ba mu da wani abu sai abin da ke cikin alqur'ani, sai kuma fahimtar da Allah yake baiwa mutum a cikin littafin shi. Idan sai na Ali yana ishara zuwa ga wannan mutum shi kan shi, kamar yadda wasu ke cewa, sai ce na'am, ma jaza li Ali fa huwa ja'izun li ghayri, ka yadda Ali Allah zai iya bashi wata fahimta? Eh, to wani ma Allah zai iya bashi wannan fahimta. Shikenan, kenan har yanzu Ali fa ba cewa yake suna da wani abu da ya sha bamban ba kenan. Kuntu Abu Juhaifa yace sai na ce wa ma fi sahifa, to me ke cikin wannan takarda? Kala sai yace al aql, biya, ba hankali ba, biya. Yawa, karka ce al aql hankali, dan haka ne muke jana ta fasara hadisan nan. Hadisai fa na shan ruwa a Najeriya, sai gyaran Allah. Wa fikakal asir, da kuma ainihin wa fikakul asir, da kuma yan tadda bawa, salamar yan tadda bawa, muhimmanci da darajojin yan tadda bawa. Ina fata an gane. Wa Allah yuqtalu muslimun bi kafir, sannan kuma na daga cikin abin da Ali ya nuna musu a cikin wannan takabba, Annabi ya ce ba a kashe musulmi saboda musulmi ya kashe kafiri. Rabi'an, riwaya ta hudu kuma har wa yau sai yace al-A'mash, ya sake samo ta daga A'mash, an Ibrahim at-Taymi an abihi, ita ce waccan riwayar da muka wuto, amma kuma ta zo da ƙarin wasu kalmomi ne a cikin wannan hanyar wadda a can babu shi mahaifin Ibrahim da Attaymi yake cewa qala yace khatabana Ali ibn Abi Talib Ali dan Abi Talib ya mana khutba ya mana wa'azi ya yi jawabi fa qala yace man za'ama wanda dukke cewa wai anna indana shay'an naqra'uhu illa kitaballah wa hadhihi sa'ifa sa'ifatun fiha wanda dukke riya wai mu muna da wani abu wanda muke karantawa in dai ba littafin Allah ba da wannan takadda sai ce takadda ce wadda ga abin da ke cikin ta an fahimta to sai ka kaddara sai ƙarya wanda duk yake cewa mu ahlul baiti muna da wani abu da muke karantawa in dai ba Qur'ani ba in dai ba abin da ke cikin takaddan nan ba to yi mana ƙarya wa man idda'a ila ghairi abihi to ga abin da ya bambanta da wannan riwaya da wacce ba haka ba riwaya da yake ta Amash ce wanda duk yayin rinto ko ya danganta zuwa ga wani uba da ba uban shi ba awinta ma ila ghairi mawalihi ko kuma ya danganta kanshi zuwa ga waɗanda ba su ne suke da wala'in shi ba fa alaihi la'natullah Allah ya tsine mai albarka wal mala'ika tsinuwar mala'iku ta tabbata kanshi wannan su ajma'ina da jama'a baki daya لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا رانا كياما الله بذكر بفر الله شباب بذكر بنافل الشباب اسكما دفكت هاي سيسك جوية فصر صرف سكتي نافلة عدلا فر الله اسكما سكتي صرف فر الله عدل نافلة هكا دي سكتا فصر رجا ستما سئل بيا مالي اغلا تدسو سيكما رواية عيني مخارق كوم خارق عن طارق ابن شهاب قال طارق بن شهاب يتي رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد وطرانا نقص ابن علي أنا كم منبر ينا هدبا ينا راتيد التقوبي وابد إتتقوب حلية التقوب إتتي قبان تقوب نكالفيني جدا سكا تقوب شكاش نكالفيني fasami'tuhu yaqulu sai kuma naji Ali yana cewa wallahi na rantsi da Allah ma indana kitabun naqra'uhu illa kitaballah ta'ala alaykum ba mu da wani littafi da muke karanta muku illa kitaballah ta'ala sai littafin Allah wa hadhihi sahifa a'tabiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wannan takadda da manzon Allah ya ba mu ita to menene ma'anar ya bashi to nan ne malamai suka zare alƙalamin fassara wasu suka ce ya bashi ma'anar ta zahiri ne yasa aka rubuta wa Aliyu kuma ya ba Aliyu to waye ya rubuta wasu suka ce shi Aliyu annabi ya ce zauna ka rubuta da ya gama rubutawa annabi ya karba sai ya ce ungo na baka kaji fassara a atamiha wasu kuma suka ce a atami bai da bambanci da waɗancan ma'anoni da aka fahimta na farko hadisi ne annabi ya bani na rubuta su amma sai yake danganta sahifar da annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a ko kun fahimta wa hadhihi sahifa ataniha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fiha fara'idu sadaqa a ciki akwai bayani nasarin nan zakka abin da yake ka tara kaza zakai shi kaza abin da yake ka tara kaza zakai shi kaza qala ya faɗi wannan magana ne shi Aliyu ne sahifatin akan wata takadda mu'allaqa fi sayfihi wadda take soki a cikin takobin shi yana ƙara fassara maganar nan shi wanda ya rawaito magana Aliyu ya faɗi wannan magana ne da yake cewa ainihin wato wa hadhihi sahifa an ka ce wata sahifa sai ce li sahifa mu'allaqa yana ishara ne ga wata takarda wadda take soki a cikin takobin shi sabu sanda shi da muhariq ya sake cewa an fari qala yace khatabana ali radiyallahu anhu fa qala ma indana shay'un min alwahyi mu dai ba mu da wani abu na wahayi aw qala kitabullah ma'ana ma indana shay'un min kitabillah min kitabin ko eh kitabin min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama illa ma fi kitabillah ba mu da wani abu na wahayi ko kuma ba mu da wani littafi daga manzon Allah sai abin da yake cikin alqur'ani wa hadhihi as-sahifa al-maqruna bi sayfi sai kuma wannan takadda wadda take hade da takobina wa alayhi sawsun ali yana faɗa wannan magana rataye da takobi ne himyatuhu hadid wadda ita wannan ainihin wato takadda ko kuma takobi to kubanta na karfe ne wa fiha fara'idus sadaqat a ciki akwai bayani dangane da zakka wadanda suke na farilla sai kuma shu'ba yace sami'tul qasima ibn abi bazza yuhaddisu an abi tasawul qala su'ila ali radiyallahu anhu akhassakum rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama bi shay shu'ba yace naji malamina al-qasim dan abi bazza yana ainihin babu hadisin da ya karbo shi daga Abu Tufail Abu Tufail yace na tambayi manzon na tambaya Ali ko an tambaya Ali cewa shin manzon Allah ya kebe ku da wani abu fa qala sai yace ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi shay'in lam ya'umma bihi an-nasa kafa babu wani abu da manzon Allah ya kebance mu da shi wanda bai game sauran mutane da shi ba illa ma fi kirabi sayfi hada sai da illa ma kana fi kirabi sayfi hada sai dai abin da yake cikin wannan kuban takobi nawa kala murwaya shi ne Abu Tufail yace fa akhraja sahifatan maktubun fiha sai Ali ya fito da wata takarda wadda ga abin da ke rubuce cikin ta la'anallahu man zabaha li ghayrillah Allah ya tsine wanda ya yanka li ghayrillah ba ga Allah ba wa la'anallahu man saraqa manaral ard Allah ya tsine wa wanda ya sace alamomin kasa an raba fili irin beacons da ake sawa sai ka je sai ka sace ko ka canza mai wuri domin ruwayoyin haka suka zo ko dai saraka ko gayyara duk sun zo a ruwaya ka dauka ga beacon din nan ga alaman nan sai ka dauke ta daga nan sai ka je sai ka dawo da ita sai ka sa ta a nan ka kara fadin filin ka kenan ko makamancin haka ko kuma ka sace gaba ɗaya yadda aka zo abin sai rikice to duk wanda ya haka Allah ya tsine mai wa la'anallahu man la'ana walidahu wanda bi ya tsine wa uban shi to Allah ya tsine mishi albarka wa la'anallahu man awa mu'disa Allah kuma ya tsine wa wanda ya taimaki dan bid'a ya bashi gidan zama ko ya bashi shagon zama ko kuma ya sauke shi a mota ya dauke shi ko kuma ya mishi wata hidima wadda za ta nuna ya yi mishi iwa'i ka dauki ya ka bashi ko ka sayar mishi da fili ko ka bashi gidan haya ko ka bashi wani abu ko da kanin ubanka ne ko wanka ne ko malaminka ne in dai dan bid'a ne to Allah ya tsine maka albarka saboda shi dan bid'a ne a yanzu haka Allah yake kallon shi ba yana kallon shi a matsayin ubanka bane ina fata an gane jama'a kun ji waɗannan sune nasoshin ruwayoyin takhrijin su kuma kamar yadda ainihin malamin yana isharar duk takhrijin gashi nan a ƙasa gaba ɗaya yana ɗauko su daga cikin Bukhari ne ko kuma Muslim ko kuma dukan su gaba ɗaya jama'a wannan hadisi shine umba ɗaya tamkar da dubu wanda ahli sunna suke da shi dangane da rugurguza duk wata da'awa da ƴan shi'a za a yi wadda za su same ta a kowane hadisi na cikin Bukhari ko Muslim misali a cikin hadisin Bukhari da isnadin Imam al-Bukhari sahihin isnadi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya shiga magagin mutuwa sai ya ce ku kawo mini takarda zan rubuta muku maganar da in har na rubuta muku to ba za ku rikici bayan mutuwa ta ba duk ƴan shi'a in suka zo sai su ce ai wasiyyan nan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya so ya rubuta ta don ka a rikici in aka ce wace wasiyya sai su ce wasiyyar da annabi ya yi cewa Aliyu shi ne ainihin khalifa sai su kawo wata shubha ta gaba cewa don haka da aka je sai sayyidina Umar ya ce kada ku bai manzon Allah wata takarda mai manzon Allah zai rubuta mana bayan ga littafin Allah ya barbara manzon Allah ya shiga halin damuwa ne sai suka ce abin da ya sa sayyidina Umar ya hana kenan daga cikin muraren da Ibn Hajar ya burge ya nuna cewa lallai shi wato ya yi difa'i zuwa ga sunnah annabi a cikin Fathul Bari shine da yazo wannan wurin ya yi wa hadisin sharhin da wani malami bai taba mishi ba dan haka duk wanda yake da Fathul Bari zai dauki mujalladi na biyu inda Imam Bukhari ya fara ruwaito wannan hadisi karshe yake nuna aina idan har akwai wata wasiya to menene kuma zai sa annabi ya rubuta ta yanzu ma'ana kana da rubutacciyar wasiyarka sai zuwa baka mutu ne kuma baka ce domin in shi'a suna cewa a can gadir qum manzon Allah ya wasiya na'am manzon Allah ya wasiya tana nan a cikin sahihu muslim wasiya a gadir qum gadir qum an tafi an zauna gefen wani ruwa ne an ci abinci an yi sallah an shakata manzon Allah ya tashi wa'azi wace wasiya ce yace in ne muku wasiya ku rike littafin Allah sannan in ne muku wasiya ku kula da iyalaina ita ce wasiyar to amma in shi an suka zo sai su fassara wasiyar da cewa an cewar wasiyar ita ce Aliyu shine khalifa babu inda aka samu wannan wasiya da cewa a kula da iyalan gidan shi magana ce mai fadi to baka isa ka fassara ta cewa ma'anarta shine Aliyu ya zama khalifa ba kama su sai suka ce shi ne fasararta da haka sai ce maka ya akwai wasiyar da annabi ya gado kun tana nan a cikin sahihu muslim ɗinku sai ka ce nuna mini na'am ya tafi sai budo maka wannan hadisin wannan hadisin ai ba sai an tafi da nisa ba sai an kai ga muslim ɗin ma yana nan mai rabu salihina ya ɗauko shi ya matso maka da shi kusa shi ma daga muslim ɗin ya ɗauko sai a bude rabu salihina sai a ce gashi a ina ne wannan wasiyar ta fassara kanta cewa ana nufin wasiya da khilafa ce hadisin yana kokarin fassara wancan aya ne da take cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ba abinda nake nema ku yi mini sai ku so ƴaƴana da matana ku kula da jikokina ku kula da zurriyata sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam to sai an shiya suka dauki cewa kular ita ce me a dauki khilafa a bawa Aliyu to in dai ba a bawa Aliyu khilafa ba to wai an saba wasiya to ina son ka wayi magana Ibn Hajar ka je karanta ta a Fathul Bari kai ka nutsu da kyau idan annabi yana da wasiya da yayi a can menene zai sa kuma ya ce a kawo mishi rubuta wasiyar da ba za a yi rikici ba bayan ta haka Ibn Hajar conclusively daga karshe sai ya cike da cewa in ma har wata wasiya ce to ita ce game da sayyidina Abubakar domin babu wata wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi karara wanda ke tabbatar da cewa wani khalifa ne sai dai akwai isharori da manzon Allah ya kai dukkan isharorin kuma sun kare akan Abubakar ne to idan har ma wata wasiya ce game da wai kamata ya zama khalifa to babu wata wasiyar da ake sa ran annabi zai rubuta da an kai ne da takabbacin sai tabbatar da cewa abin da ba yake ta fadi a fakaice to yanzu bari ya fito da shi sarari sannan kai Aliyu yana da wasiya a wurin shi ahlul baiti suna da wasiya a wurin su manzo Allah yana kwance zai rasu Abbas da Aliyu sun je gaishe shi su kadai ne a wurin Abbas ya kalli goshin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kamo hannun sayyidina Ali sai ce ka san cewa daga cikin ku wato ku dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ni dattijo ne na dade a duniya yace kwarai da gaske yace to cikin dangin mu duk wanda ya kwanta rashin lafiya idan mutuwa zai na kalli goshin shi ina ganewa akwai gurawa a goshin shi in na ga sun fito to na san wannan tafiya zai yi yace na kalli goshin annabi na ga gurawa nan sun fito baka ganin mujerin shi mu tambaye shi dangane da al'amarin shugabanci bayan ya tafi akan wa zai fada to ku ji jawabin Aliyu magana fa tana nan cikin sahihul Bukhari sai Aliyu yace anya idan muka je mishi da wannan magana zai fahimci muna kwadayin shugabanci ne to da haka in ya tashi ayyanawa ba zai ba mu ba domin ka san shi baya ba da shugabanci ga wanda ya fahimci yana kwadai
na'am
haka mu ja baki mu shiru idan ya rasu idan ta fado kanmu masha Allah idan ba ta fado ba haka Allah ya nufa kalmar sayyidin Ali kenan tana cikin sahih al-Bukhari ما أحوج أهل السنة والجماعة لدراسة ما في صحيح البخاري من الروايات والأحاديث والأخبار والآثار أهل السنة سنة بالآثار السنة أمن لكتفي أكرمت بسوا حديثا بخاري دا مسلم أما سيأجي مكو بخاري دا مسلم سيزم الدودو كما يبدا بابا روما سوان شكرو بابا روما سينني يبرباب ليزم الدودو سيلا أكسامو ما تنبيت أفار فتودشي ba Bible ba wanda yake ganin Bible duk duniya sai Papa Roma ba wanda ya taba ganin Bible sai Papa Roma kwaya ɗaya ne dan haka sai abin da ya ga dama rubuto mutane sai a raba wa duniyar Kristoci ita za su hudu ba shekara Martin Luther ya je ya zauna sai ya fara fassaro shi sai Papa Roma a lokacin a ƙasar Jamus yake sai ya kalli wannan abin hadari ne because I will be exposed asiri na zai tuna abubuwan da nake koyo mutane ya zauna yana fassarawa da sauran yarruka waɗanda ba a iya fahimta shine gwamnatin Jamus a lokacin a ƙarƙashin fatawar Papa Roma sai aka hukunta Martin Luther ya rubda na aka aje a kashe shi aka ba ka same shi da daddare na aikin fassara aka bi aka daddaba mishi wuka aka kashe shi da Bible din da yake fassarawa da takaddun fassarar da duk abin da ya shafi teburin da biron da sauransu suna nan an aje su a ainihin ɗakin tarihi a ƙasar Ingila yanzu kuma yanzu da yake duniya internet ne yanzu duk sun dora akan internet ba ka buƙatar komai kai ka je ka sa Martin Luther da ka sa kai duk waɗannan bayanan za su fito maka to Papa Roma sai a lokacin sai mai da Bible ya zama dodo sai da ce littafi mai tsarki ya ce amma baka taba ganin shi ba to daga wannan aikin da Martin Luther ya shikenan sai aqida protestant sai ta fito shikenan sai aka yi protest ƙarshe dai abinda ba a so din shine bayyana Bible ya bayyana ga duniyar Kristoci galibin malamai a ƙasashen nan namu ba ƙasashen nan namu ba kusan mafi yawancin ƙasashen duniya haka suka mai da sahihul Bukhari da Muslim suka zama dodanni in ka ga sahihul Bukhari da Muslim ko aure sai wane sai dai ka duba kace kai wani aiki sai malamai duba akwai qawaidi shike sai ka sai qawaidi kai sai kai gaba wallahi shi yasa wallahi subhanahu bakar gumi suna da al-ajrul azim insha Allah game da wannan littafi da aka maida shi ba an maida shi dodo ya zo saka karatun shi ane a gidan radio kowa yana ji da haka wani bayahudu da ya tashi zai bawa malamu bakar gumi credit wallahi ba ma akan tafsiri ya bashi ba akan karatun wannan littafin ne saboda su yahudawa sun san me ke cikin littafin yace ka zo ka ga karfin amfani da media karfin amfani da kafar yaɗa labarai yace wani mutum ne a yammacin Afrika a ƙasar Najeriya kuma Asabar da Lahadi kuma Asabar da Lahadin ma minti 25 yake yi in aka sa sai a maimaita da daddare ranar Lahadi yace amma da haka kuji yace sai da ya juya tunanin ƴan ƙasar gaba ɗaya yanzu ra'ayin shi ake bi wato na fassara mana da Hausa ne philosophy da ideology yanzu duk Najeriya ta arewa ko duka philosophy Malam Abubakar Gumi ake bi har ɗan ɗariƙa har ɗan shi'a har kowane shi har karuwa shegiya yanzu tana sa hijabi philosophy Abubakar Gumi ne ko kun san akwai karuwa suna zuwa islamiya eh duk philosophy yana daga cikin revolution din in karuwa ta fara zuwa islamiya wata ran za ta tuba in ta fara sa hijabi shine bayahudu ne analyst ya ce duka yanzu filosofin shi ake bi yana magana ne akan the power of media wani bayahudu malamin mu ya taɓa ba mu abin nan assignment writing for the media da na jefe na kwafo wannan kawai na ɗan gyara sai na rubuta mishi sai da ya nemi ni for discussion amma ya ji daɗi kuma bi ya ba ni shi abin ya birge shi ana magana ne akan karfin amfani da media sai na tashi kai sai na dauko wannan labarin na dan gaggara daidai da abin da kai shikenan kuma na fadi karara yace na ka samu wannan nace it is published over the internet na ba shi yaje duba yaje shine kai sai bani bi shi ba saboda wani muskili ne yaje ya hadu da wani muskilin professor mu yana cewa A is for God wai Allah ne kawai zai rubuta jaraba a tsarkiya tabbata ga Allah zai samu A in ba Allah ba wanda ke samun A to B is for my best student yace in kaga ka ci B to ko shi ya rubuta B zai ci muna da wani mahaukacin professor ne da barbaro ne asalin shi history ya karanta daga Ingila to da wannan professor ne sai suka yi aboki to sai wancan baturan sai ya dauki aiki da shi A is for God B is for the best student kai Allahu akbar turawa su ruda al'amari komai sun rikita shi matsayata Allah ya kiyaye abin da nake so nuna mana anan shine jama'a waɗannan riwayoyi duk wata riwaya to wannan ita ce marji'a game da sayyidina Ali duk abin da aka kawo a tsaya wannan duk wanda ya kawo wani abu da ya karo da wannan ko daga Ali ya aje mishi shi saboda ya ce ba su da wani abu sai me sai Qur'ani to Qur'anin gashi muna da shi sai sahifa ga ta hannun mu to duk wani abu da mutum zai ce maka ai kaza ai kaza ai kaza shi yasa ahlus sunna suna da bukatar wannan sahifa ai nazarinta dan haka na yaba professor ainihin wato shi wannan Rafa'atu Abdul Latif ba dan gona saboda fito da wannan da ware ta da kuma sharhin abin da ke cikin ta da tawfik dinta da takhrijin ta hidima ce babba ga wannan aqida shi yasa na dauke ta gaskiya a matsayin ita ce kyakkyawan misali dan ita ce sahifar da ba ka dauka ka ce to ba mu da wani abu yanzu daga Ali wanda ba za mu gwada shi da wannan ba haka duk abin da ka kawo mana ka ce daga Ali sai mu ce to ya saba abin da aka sani a musulunci sai a ce eh to ba shi a Qur'ani kenan kuma gashi ga abin da Ali yake fadi haka Ali ba da wata wasiya jama'a to dan dariƙa a nan ƙasar suna da wata wasiya da suke siyarwa ita kuma ta sayyidina Ali wannan wasiya a zahiri wasu ƴan daudu ne suka rubuta ta su kuma wanda riƙa sai suka hijacking dinta ko kuma karuwai ko kuma wata magajiya ce ta taba rubuta ta domin ita wannan wasiya jama'a rashin kunya ce da shigantaka da iskanci a cikin ta zaka je duk inda ka shiga kasuwar zariya kasuwar Kano kasuwar ko ina ana siyar da ita ko wasiyatu Ali ibn Abi Talib sai shi abin neman wasiya sai in iska ba ta taba daukan wannan sun ce to ga wasiya Ali ba ina haka da duk kasa Hausa ana siyar da ita ana cewa wasiya sayyidina Ali wasu ma haka buga ta ake a ƙarshen wasu bugu na ƙara'idi ya Aliyu kanka sadu da mace da rana tsaka yaro zai rashin kunya ya Aliyu kanka sadu da mace a tsakar gida yaro zai zama fitarari yaushe manzon Allah zai zaunar da Aliyu yana gaya mai wannan karatun fa hasbuka riwayatul muqaddar allati fi sahih al-bukhari wa muslim ali yana so tambaya al-annabi game da hukuncin bazini ya kasa fuskanta idan manzon Allah ya ce mishi bazini yayin yaya wani sai ya sa mai kibab abokin shi kai mun je makaranta ka tambaye manzon Allah ina hukuncin bazini ali ya kasa yin wannan tambaya ta bazini shine zai zauna ana mishi wannan karatun gidan karuwai ku ringa auna abubuwan jama'a shi yasa akwai aiki dole ayi karatun wannan sunna domin abu a tace jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye na malam kamar za ka yi magana na'am na'am na'am
nan kuma
ruwayan shi da tabo a cikin dalilin da yi nan gaba ta hudu ma isarar da yi eh amma mutum abin da yake cikin da banbanci ne na'am za'i ce wa ya ci magana ne da ƙwarai da gaske na'am na'am
kuma shi ku ba
na'am
a can malam an keɓance abin da madina
na'am
ya ce fa masa hadasa ke ha hadasan
eh
au awa mu fadisan
eh
a ruwayan al'amash
eh
a ruwayan shi ku ba kuma
abin ya ke banji Madina ce waccan ai mutlaka ce wannan kuma muqayyada ce to dole ne za a hammala wannan a dauki wancan a fassara wannan da shi saboda asali abin da zaka duba hadisin daya ne to tunda makharajin hadisin daya ne munasabar hadisin daya ne ba zaka ce wancan yana fadin Madina ba sannan kuma yana fadin ko ina azamu mu tattauna da insha Allah idan kun san yanzu ma har yanzu fa mataki na farko ne muka karanta dangane da hadisin shine an-nusus zamu zo mu yi tawfiq na ainihin as-sahifa an gane wato tawfiqus sahifa din za a tattauna ne dangane da waɗanda suka ruwaito ta tare da cewa wannan ba sai mun bi mun karance gaba ɗaya ba amma a isnadance zaka ga zai kawo maka hatta fa'idojin da ke tattare da maimaita wasu riwayoyi da sauransu sannan mutaba'at na ainihin ita wannan sahifa sannan zai zo magana akan laysa fi sahifa wahamun min ar-ruwa ba wani kuskure ko rudani da ya samu wani mai riwaya zamu zo mu tattauna wannan insha Allah sannan da wata mas'ala dangane da abubuwan da suka shafi waɗannan insha Allah sai an zo karatu na gaba ranar Litinin insha Allah na'am anan ne saboda kokarin tawfiqin sahifa din ma har shine zai kawo wannan abin da nake faɗi ainihin ita kharifa din map din Madina wanda za ta bayyana maka kaga ainihin ga Jabal Thawr gashi da kuma ainihin Jabal Uhud gashi Jabal Thawr kaga gashi can yake bayan ainihin abin nan shi wannan professor jama'a shi ya taba kai ne nuna mana shi wannan matar Zahrani Allah ya saka miki da alheri mutanen kirki ne jama'a kuma suna nan har yanzu fa ba su da gwa a Madina ba mutanen arziki ne in ka je sai gane kai dalibin ilimi ne sai ka ga kamar tsuma suke su taimake ka wallahi saboda wancan yabo da Allah ya yi musu da zai taba raba su da wannan siffar ba domin Qur'ani ya tabbata cewa littafi ne mu'jaz wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ba don komai ba saboda Qur'ani ya tabbata cewa littafi ne ga garabado amma ba zuwa ba kai mu'amala wurin yan kasuwansu ba don yan kasuwansu ba su ne suke wakiltar waɗancan sahabbai ba za su je ne kai hudda da malamansu da ɗaliban ilimi da mutanen da suke da shauƙin addini wallahi tallahi za ka yi mamaki you will be carried away you will be overwhelmed za su ɗauke tunaninka gaba ɗaya ina fata an gane za ka zo kana mai da littattafai kana siye kana siye wani ya zo zai ɗan saiwa yaron shi ɗan littafi kaɗan sai ji kuna jayowa da mai littafi cewa haba da Allah za ka rage min kaza da kai ba ka gani na kaza ne shikenan sai ga ya ɗan tsaya yana jiran ne ka koma ɗibo littattafan sai ga ya fito da riyal 2000 sai ce ga shi nan ka ba shi rasidin ya gawa sai ya tafi ba zai biya a gaban ka ya ce aha ba ustazu ba zan biya maka eh zan biya maka kai dai a ci gaba da mana addu'a in yadda yan siyasar Najeriya suke a sai dan saurara da ya ga tafi sai haka ka shiga lungu sake dibo ne da tafi ko sai fito da kuɗi sai ce gashi sai gudu jikokin sahabbai ne mutanen kirki khairul bariyati eh shi yasa kai kokari ka zama mutumin kirki in ka zama mutumin kirki ko kirki ba hali bane kawai ina son ku gane kirki ko ba hali bane kawai kirki hali ne kuma kirki jini ne in ka zama mutumin kirki ko sai zuriya ka ta zama mutumin kirki kirki ba hali bane kawai jini ne kai kokari ka zama mutumin kirki shine yana juyowa sai tafi ya zama jini shikenan ko an fahimta jama'a to amma sai da gaske in ka zama mutumin kirki din to shi mutumin kirki a wurin Allah daban ne mu har yanzu wani muna ganin shi yana kirki amma a wurin Allah har yanzu bai kai wannan matsayin ba amma in dai ka zama mutumin kirki a wurin Allah to Allah madaukakin sarki zai gyara zuriya ka za su zama mutanen kirki saboda haka kai kokari ka zama mutane waɗannan sahabbai jama'a sun yi kokari sun zama mutanen kirki
don haka kenan kirki abu ne mai muktasab yin shi ake a same shi sun yi kokari sun zama haka ko sai Allah madaukakin sarki gashi nan har yanzu jinin su ne suna tashi akan haka wani lokacin in dan sanda ne ko mobile ko in ka fitilo ga ka dauke zafi sai bai na baka hakuri suna cewa da Allah kai hakuri aiki ne muke kuma ku muke wa aikin kai hakuri da Allah ina fata an gane to malaman kirki kuma jama'a irin malaman jami'ar islamiyya gaskiya da wahala ka gani suna kaunar dalibai suna son ku zaka ga sarki ya tabbata ga Allah suna ba dalibai muhimmanci fiye da abin da kake tunani kai dalibi ne amma yana jin tausayin ka ne duk abin da zai zama maka matsala yana son ya maka magani shi ya dauki kudi ya baka sai ka je ka shago kaza ka je akwai buhun shinkafa kaza ka je ka karba ko kuma duk rana kaza ka ringa zuwa can kana karban tumatiri da tattasai da nama da kaji ka zo ka ce mishi ne aka rama sallah na zo da matata sai ce masha Allah su ba irin mu bane can kun san mu in ka zo da matarka sai ka je ta ga da malaminka su ba haka da za ka yi matarka wurin malaminka ba za ka sai matarka wurin wani ba a yin haka su zaka je ne akar wakalla na zo da matata masha Allah to Allah ya sa albarka to sai